إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da haduwa a wannan safiya ta ranar Laraba yau 12 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443 daidai da 13 ga watan 4 shekara ta 2022 a wannan makaranta ta Al Faruq Islamic Academy dake nan unguwar Dosa cikin garin Kaduna. Wannan shine darasin mu na 12 a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma cikin suratul Baqara. A jiya mun kammala aya ta 101 amma nan so ka maimaita daga aya ta 101 walan ma ja'akum rasulun min indillahi musaddiqa. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
الله سبحانه وتعالى كما عند مكسان يلا كاو كيسو شيء أتكون القرآن سبو لدمتو إذنا دوانا الأمة duk abin da wannan al'umma take bukata to Allah ta'ala ya kawo shi ga labarin wasu wanda suka gabata saboda su san hanyar tsira da hanyar fada, hanyar da za su bi su tsira da hanyar da in sun bi ta sun halaka. Shine fadin Allah ta'ala wa hadainahun najidai, wani wurin kuma yace inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. A gaba yace imma shakiran wa imma kafura. Allah yana bayyana dukkan waɗannan hanyoyi ta yadda ko dai mutum ya zamto mai godiya ta hanyar imani da biyayya ga wannan wa'ayi da annabin da aka aiko, ko kuma mutum ya zamto mai butulci da ni'imar da Allah ya masa na saukar da littafi da aiko masa da annabi. Kowanne cikin biyun nan mutum ya ɗauka inna rabbaka labil mirsad. Allah yana madakata yana jiran mutum ya ƙaruso lahira da irin aikin da ya zo ya masa cikakken sakamako da irin aikin da ya aikata, saboda Allah ya gama sauke dukkan wani nauyi da zai zamto uzuri ga al'umma, musamman wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kamar yadda muka faɗa a baya, Allah baya ɗauke manzo ko annabi kusan har sai idan akwai waɗanda za su tsayu wurin ci gaba da abin da Allah ya aiko sa da shi, don ya zamto mutane ba su da wani uzuri na cewa babu wanda ke faɗakarwa a cikinsu. Daga cikin hikimar da malamai suke cewa ya sa ma annabi Nuhu alaihi salam ya yi tsawon rai kenan, saboda Allah ya cewa ma amana ma'ahu illa qalil, ba wanda suka yi imani da shi yan sai yan kaɗan. A wani ya ce falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina ama, shekara dubu babu hamsin annabi Nuhu ya yana kiran mutane zuwa ga su imani da shi, shekara 950. Suka ce dalilin tsawaitan waɗannan shekaru shine mutanen ba su karɓi saƙon ba ne, amma daga lokacin da Allah ta'ala ya umarce shi ya ƙera jirgin ruwa ya ɗauki waɗanda suka yi imani wanda a bayan shi za su ci gaba da isar da saƙo, sai Allah ya halaka duniyar gaba ɗayanta. Domin dama amfanin halittar mutane da dabbobi da komai shine don a ji daɗin yin bauta ga Allah, to tunda sun bijire ma bautan yanzu ba su da amfani kuma a bankasa. Kenan wannan sai ƙara fitowa sarari cewa duk mutumin da bai damu da addini ba, to rayuwarsa ba ta da amfani a doron ƙasa. Domin Allah ta'ala da ya ɗauke waɗannan mutane wanda suka yi imani da shi suka hau kwale-kwale, ɗansa yana cikin waɗanda ba su yarda da shi ba, har ya kira shi ya bunayyar kan ma'ana, ya kai ɗana zo ka hau mu tafi, babu wanda zai tsira, Allah ya riga ya yi min wahayin cewa halaka jama'a zai, kuma ɗan bai imani ba, kamar yadda muka san iyalinsa ma ba su yi imani da shi ba. Har aka zo matakin da ɗan ya ce sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma, ai zan jan hau dutse ga su dutsen in ruwa ya tsane zan sauko in ci gaba da rayuwa. Ya ce kai co la asima alyawma min amrillahi illa man rahim, wallahi yau an fusata Allah fushin da babu wanda zai tsira sai wanda Allah ya yi marahama, wanda ya yi marahama kuwa shine wanda zai hau kwale-kwalen da ka ga nan lakira yake hawa. A ƙarshe Allah ta'ala ya bada labarin cewa hala bainahuma almawj, sai igiyar ruwa ya juya ya shama kanta tsakaninsu, fakana min almugraqin, sai ga ɗansa cikin halarrakakku wanda ruwa ta shanye shi ta kashe shi. Wannan ya sa tausayi irin na ɗa da uba annabi Nuhu ya fara ma Allah magiya, alhalin a bashi ya rinka cewa rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyaran innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Allah da kansa annabi Nuhu ke cewa Allah kakka bar ko gida guda ɗaya na kafiri, na kira su inni da autu qaumi laylan wa nahara, dare da yini Allah ina ta kira su ina ta wa'azi, falam yazidhum du'ai, kira na da ninka musu bai kara musu komai ba illa sirara, face guje ma gaskiya da izgilanci ga addini. Inni da autu laylan wa nahara shine masu mulkin cikin su manya na bi su gida na girma masu dan su imani, ban kira su gaban talakawan su ba dan kar su ce na raina su, haka na lallashe su, wanda suke gama gari na fito har a kasuwanni na kira su ne shelar su zo su imani. Yace amma kun wa inni kullama da'awtuhum ja'alu, a gaba yace ja'alu asabi'ahum fi azanihim, haka suke sa hannuwansu a kunnuwansu dan ba za su karbi sakon ba. To da annabi Nuhu ya gaje yace Allah ka halaka su kanka bar gida ko guda daya, sanda ruwan ya taso ɗansa bai amsa ba, sai Allah ta'ala bayan halaka shi sai fara cewa rabbi indabni min ahli, ya Allah to me faruwa dai ta faru, amma ɗana Allah ka san ɗana ne, ma'ana yana magiya ji ko da yiwuwan Allah zai iya maɗansa sausauci nan take, da yake al'amarin tauhidi ne al'amarin aqida ne, kuma na yi shimfiɗa da wannan saboda shi ne abin da za mu karanta a yau. Idan Allah ta'ala yana magana kan aqida baya sausauci ga kowane mutum, kowane ne shi baya sausauci ko ɗaya, tun daga kan annabawa har zuwa mu gama garin mutane fararen hula. In Allah ya zo kan maganar aqida, kawai kan mai uwa da wabi ake, duk wanda ya hau ya tsira, duk wanda bai hau ba to ya fashi ga matsala, Allah ka tsare mu. To shine anan annabi Nuhu alaihi salam Allah ta'ala ce da shi innahu laysa min ahli, lallai shi baya cikin iyalanka, shi ya haife shi amma Allah ya kore shi saboda addini shi ke hadawa shi ke rabawa. Me yasa ya ce innahu amalin ghayru salih, yana aikin da ba na kwarai ba, shirka yake yi, don haka ba gurin haduwa tsakaninka da shi. Kamar yadda a gaba ya ce wa zaraba Allahu matsalan lillazina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut, Allah ya yi misali ga wanda suka kafirta matan annabi Nuhu ba ta yi imani da shi ba, wa ma'ata Lut matan annabi Lut ita ma ba ta yi imani da shi ba, bal tana ma cikin waɗanda suke cutar da addini ta sanadiyanta. Allah ta'ala ya ce fa khanatahuma, su biyu matan nan sun haƙinci waɗannan annabawa da na kaddara su zauna da su. A ran alƙiyama ƙarshensu ya ce za a ce da su wa ƙila dukulan nara ma'addafilin, ku shiga wuta tare da masu dawwama don ba imani a tare da ku, ba ku da ranar fita domin aƙidar ku gurɓatacce aƙida ce, ba ku yi imani yadda ni Allah na ce a yi imani ba. To wannan kamar yadda na faɗa al'amarin aƙida al'amari ne mai nauyi mai girma, shi yasa Allah subhanahu wata'ala hatta annabawa yana jan hankalinsu, yakan gargaɗe su, yakan sa su a cikin wani yanayi na wahala a lokacin da ya zama na cewa ba su samu cikakkiyar kamala ta wani ɓangare na aƙida ba. Ina nufin annabi Yusuf alayhi salam, lokacin da annabi Yusuf aka kama shi aka kai shi gidan yari aka ɗaure shi, da kansa ma ya roƙi cewa a kai shi gidan yari ya fi masa sauƙi. Wa qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi, ya ce ya Allah gidan yari ya fi min sauƙin zama akan abin da suke kira na ashi na in saba ma Allah. Duk da wannan ƙarfin imani na annabi Yusuf alayhi salam, a lokacin da wasu mutane biyu suka yi mafarki a tare da shi a gidan yari, ya fassara musu mafarkinsu. Cikinsu mun san kissar, akwai wanda shi zai fita ne ya koma ya ci gaba ma sarki hidima kamar yadda ya saba, sanda zai fita sai ya ce da shi udkurni inda rabbika, in ka je ka ambace ni a wurin mai gidanka. Fa'ansahu shaytanu dhikra rabbi, sai shaytan ya mantar da shi ya tuna cewa ai Allah ake tunawa ba mai gida ba. Idan ana maganan iko da isa, Allah ne a farko ba wani dan adam ba, saboda idan Allah ya nuface ka da alkhairi babu wanda isa ya hana wannan alkhairi iso gare ka. Idan Allah ya hana alkhairi ya zo ga mutum, to babu wanda ya isa ya kawo wannan alkhairin, kowane ne shi. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana hadisi a ƙarshe, yace bene rufi'atil aqlam wa jaffatus suhuf, an tsage alƙalima komai an rubuta shi. Abu na farko da Allah ta'ala ya halitta abin ƙasa shine alƙalami, yace da shi uktub, rubuta. Me zan rubuta? Allah ya ce rubuta abin da zai faru a duniyan da zan halitta nan da shekara 50 masu zuwa. Shekara 50 gabanin a halicci wannan duniyan abin da ya faru kenan. Ya rubuta komai, shine Allah ta'ala ke faɗin ma farratna fil kitabi min shay, ba mu bar komai a cikin lauhul mahfuz ba. Ma'anan kitab anan shine lauhul mahfuz. Ina fata mun fahimci wannan, saboda kalmar alkitab tana zuwa da ma'anoni da dama a cikin alqur'ani. Mafi yawa ta fi zuwa akan ma'anoni guda uku, ko ta zo da nufin wajabtawa, ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam, wannan kutiba ba rubutawa bane, wajabtawa ne. Sannan tana zuwa da ma'anan alqur'ani, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab, alkitab anan ya zo ala. To don haka wannan dai shine abinda kusan malamai ke matashiya da shi akan cewa mutum ya san alaƙarsa da Allah, ya tabbatar alaƙa ce mai kyau, domin idan mutum ya sakaci to akan samu matsala mai girman gaske. Mun faɗi munafikan da suka zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka soki manzon Allah, sai gashi Qur'ani ya sauka yana cewa sun kafirta bayan su masu imani. To ko duk abin da zai raba mutum da imani, ya kamata mutum ya san shi don ya kiyaye shi, kamar yadda duk abin da zai sada ka da imani ya kamata ka san shi don ka aiki da shi. Saboda duk mutumin da ya je ma Allah da imani, to lallai wannan mutum ko dai ba zai shiga azaba ba, ko kuma ba zai dawwama a cikin azaba ba. Allah ka tsare mu da shiga azaba da fushinka. To anan shi ne Allah ta'ala yake faɗa, yake cewa wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman, kuma shaidanu sun bi abinda kuma suka bi abinda shaidanu suke karantawa dangane da mulkin annabi Sulaiman. Wannan yana daga cikin siffofin Yahudawa da aikace-aikacen su, cewa su ba su ma yadda annabi Sulaiman annabi ba ne, kawai sai dai a ce shi ba sarake ne, mulki gare shi ba dai annabta ba. Kun san a baya Allah faɗa ya ce hasadan min indi anfusihim, mutane ne masu tsananin bala'in hasada. In kuma ka haɗu da mutum mai hasada, yanzu nan za ka faɗa ro ya ce ka tada mana da ƙura. Mai hasada shi ne wanda za ka faɗa ro ya ce duk ka buɗe wuri da ƙura. Ina alaƙar ruwa da ƙura? amma sai ya nemo wanda zai jona maka abinda ba shi ke dan ba. Kuma kun sani Annabi Yusuf Annabi Suleiman alaihi salam afwan Allah ta'ala ya bashi annabta, sannan kuma Allah ya sa shi ya zanto basara ke ne ko a cikin annabawa din, sannan Allah ya bashi mulki irin mulkin da bai ba wani bayansa ba. An hore masa iska, yana hawa iska kuma yana aikanta inda ya so, sannan an hore masa aljanu gaba daya sai abin da ya so suke yi, har su shedanin kansa. Haka nan Allah madaukakin sarki ya kaddara shi ya zanto annabi mai mulki kuma da jakada na Allah wanda yake manzo. To anan suke cewa abinda suke karanta a kansa na cewa shi ba annabi ba ne, sai dai kawai mai mulki ne kadai. Allah ta'ala ya ce wa ma kafara Suleiman, kun ga wannan aiki nasa ya nuna kafirci, dan Allah ya ce annabi Suleiman bai yi kafirci ba, bai karyata annabtaka ba, sai wannan ya nuna karyata annabi da manzo kafirci. Wa ma kafara Suleiman, annabi Suleiman bai kafirta ba, walakinna shayatina kafaru, sai dai su shaidanin da suke yayata wancan jita-jita da sukan annabi su ne waɗanda suka kafirta. Me ya kafirta su? Babban laifin nasu shine yu'allimuna an-nasa sihra, suna sanar da mutane sihiri, suna koyar da mutane sihiri. Wa ma unzila 'alal malakain, da abinda aka saukar ga mala'iku guda biyu, bibabila haruta wa marut, waɗannan mala'iku biyu waɗannan su ne haruta da marut wanda aka saukar musu a wurin garin da ake kira da suna Babila. Wa ma yu'allimani min ahadin, kuma ba su koyar da kowa sihirin nan, ba su yadda su koya maka sihiri, hatta ya kula har sai su wannan Haruta da Marut din sun ce da kai innama nahnu fitnatu, mu fa jarabawa ne, mu fa jarabta ne, fala takfur, dan haka kakkai kafirci. Wannan sai nuna yin sihiri kafirci ne kamar yadda zamu ji a baya a nan gaba. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه, sai aka wayi gari mutane suna koya daga Haruta da Marut din nan abin da yake raba tsakanin mata da mijinta na sihiri. Wama hum bidarina bihi min ahad, kuma su ba su isa su cutar da kowa ba da wannan sihiri nasu, illa bi idnillahi, har sai da izinin Allah. Wayata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum, sai mutane suka wayi gari suna koya daga wurinsu abinda ba zai cutar da su ba kuma ba zai amfanar da su ba. Wala qad alimu, kuma hakika sun sani, limani tarahu, ga dukkan wanda ya zaɓi sihiri ya zanto yana yin sa, ma lahu fil akhirati min khalat, wannan duk mai yin sihiri Allah ya ce ba shi da wani kaso ko ɗaya a tare da ni a ranar alkiyama, ba zai taɓa samun rahamata ba. Wala bisa ma sharau bihi anfusahum, Allah ya ce tir da irin abinda suka siyar da kawunansu da shi suka tabar da kansu. Allah ya ce laukanu ya alamun, inda suna da cikakken sani na cewa wata rana za mu haɗu da mu da su. Babban abinda wannan aya take nunawa, ƴan uwa musulmi suna da yawa, daga cikinsu yana nuna bijirewa shiriyar manzanni da annabawa da Allah yake aikowa. Duk mutumin da ya samu kansa wurin izgilanci da bijirewa annabawa ko manzanni a jiya ko a yau, dan zai iya yiwuwa a jiya sanda suke raye wanda Allah ya kaddara suka rayu a cikinsu, suka shaƙi iska na numfashi ɗaya tare da annabawa, su ƙaryata su, to sun shiga halaka irin su Abu Jahal da sauransu. Sannan za a iya samun mai bijire musu a yau, duk wanda za a zo a karanta wani abu da ya inganta daga annabawa da manzanni, sannan mutum ya ma wannan abin izgilanci ko ya bijire masa ko ya juya baya. Yin wannan yana da hatsari, tun ko bai kasance shirka ba, to lallai zai iya shigar da mutum wuta, zai kuma iya lalata ma mutum ibadan da ya yi wanda take ibada ce mai kyau. Daga cikinsu akwai ɗaga murya a lokacin da annabi yake magana ko ake karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani ya rinka ɗaga muryansa sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sama da sautin malamin da yake koyar da wannan hadisi. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul hujurat, yake cewa a farko-farkon sura, ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah ta'ala ce da dai kada ku daga sautin ku sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yake muku magana. Idan kuka yi haka Allah zai lalata ayyukanku, ku ba ku ma san aikin ya lalace ba, sai an je lahira sai ku ga ba ku da ladan komai, saboda daga murya da kuka yi ma annabin Allah ya tafiyar da ladan ku gaba daya a gidan duniya. Kaga wannan yana da hatsari kwarai da gaske. Shi yasa akwai sahabin Allah sallallahu alaihi wa sallam mai suna Thabit bin Qais, lokacin da shi malamai suka ce kana jahriyyus saut, yana da murya, babban murya wanda in yi magana to zaka ji muryar ka kasa da tashi ce, kuma haka ake san namiji. To shine sai musamman a zamanin su da ake fita jihadi ko yanda in yi kabbara za a dare a bada wuri, to shine da yaji wannan aya ta sauka kawai sai aka neme shi kwana biyu yana sallah a gaba gaba, da an yi sallah sai a juya kuma ba za a ganshi ba, da ya zo masallaci ya sallah sai a neme shi a rasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana tsananin kaunan shi, shine sai ya ce da shi ya tambayi jama'a ce ina Thabit dan Qais ne, bana ganin shi kwana biyu. Suka ce wallahi ba mu san me ya samu Thabit ba, da ya zo masallaci an yi sallah sai ya fita ya koma gida sai kuka ko da yaushe, ana samun shi a mafi yawan lokutansa cikin kuka yake da alama akwai damuwa a tare da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce aje a kira shi yana so zai magana da shi. Da aka kira shi ya zo sai ya tsaya daga can bayan masallaci bai karuso gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce me ya faru da kai, matso mana ni magana da kai. Sai ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, ka sani muryata a yanda take jinta babban murya ce ta fita ka dagawa idan muna magana, kuma naji aya ta sauka Allah ta'ala na cewa duk wanda ya daga muryarsa a sama da taka Allah zai lalata ayyukan shi. Ina jin tsoron in taho gabanka in magana Allah ya lalata ladana gaba ɗaya in je lahira ba ni da wani abu. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya tausaya mishi, sai ya faɗa mishi wasu magana wanda da ni da ku aka gaya mana ayyuka kan mu ta yanke saka. Sai ya ce ya kai Thabit dan Qais, ba zai faranta maka rai ba idan na sanar da kai cewa mutuwar shahada za ka yi, sannan kuma in faɗa maka Allah ya ce kai dan aljanna ne, ma'ana ba ka cikin waɗannan, ba ka cikin waɗanda Allah ya fushi da su balle ba ta ayyukansu. Wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi saki jikinka ka matso kusa da ni, kai ba ka cikinsu don haka Allah ya halicce ka, halittar ka ce ba da gangar ka yi ba. To kuma Allah ya tabbatar mishi da waɗannan tun a duniya an fahimci cewa Allah ya karɓi wannan magana da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, saboda shi ne sahabin da ya yi mutuwar shahada, tabbas mutuwar shahada ya yi. Sannan shi ne sahabin da bayan ya rasu aka yi mafarkin shi ya ba da saƙo, kuma aka zo aka bincika abin da ya faɗa a yi da aka ga haka yake. Ana yaƙi aka kashe shi, kafin a gama yaƙin ko Khalid bin Walid, Khalid bin Walid ko dai shi ne kwamandan yaƙin ko shi ne ya yi mafarkin, na manta. Ya ce da shi akwai sulketa ta yaƙi da aka bayan an kashe ni, wane ya sace wannan sulken yaƙin ya ɓoye shi a wuri kaza kusa da dokinsa, nau'in kala kaza yana wuri kaza. Ya ce a faɗa ma Khalid, Khalid na ji sai ya tashi ya dinga bincike sai da ya gano wurin, kuma yana zuwa ya ɗaga abu kawai sai ya ga sulken a wurin. Wannan kenan ya nuna cewa bisharar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa ta tabbata cewa gaskiya ne. To me muke so mu ce a nan shine, ashe bijirewa abinda manzanni suka zo da shi yana daga cikin abinda ke halakar da mutane. Tun daga shi Allah ya ce sun bi shaitanu, ma'ana sun kyale mala'ika, sun kyale Annabi Sulaiman alaihi salam. Allah ta'ala ya ce Annabi Sulaiman bai kafirta ba, su ne dai suka kafirta. Me ya kafirta su? Koyar da sihiri da suke. Duk mutumin da ke koyar da sihiri a musulunci kafiri ne shi har abada, ragar mukhrijun minan milla. Duk wani boka da kuka sani ko mai sihiri wanda zai kulumboto ya bada ya ce a daura ko a yanka ko a bizne ko a kona ko a yi kaza, wannan huwa kahinun, shi ake ce ma boka. Asahir wanda zai kulla wani abu a ce ba zai tasirin kaza ba, shi wanda yake yin a musulunci kafiri ne shi. Babu wanda ya sabani cikin malaman musulunci akan wannan. Wanda ma ke da ɗan sausaucin fahimta shine Imamu Shafi'i, amma malamanmu na mazhabobi Imamu Malik, Imamu Ahmad, Imam Abu Hanifa dukkaninsu sun tafi akan kafircinsa, kuma shine abin da ayan ta faɗa gaba ɗaya. Idan ko aka faɗi mutum ya yi babban kafirci irin wannan, abin da fa yake hukuntawa shine ba zai ci gado ba, ba za a ci gadon shi ba, ba za a yi masa sallah ba, ba za a rufe shi a makabartar musulmi ba idan ana shari'ar musulunci. Duk inda ake shari'ar musulunci. Shi yasa in kuna kallon videos na Saudiya ko Google ko zuwa Google kika ka shiga YouTube, ki sacin yanda kasashen Saudiya suke kama masu sihiri, su da suke shari'a da gaske, za ki ga kashe su suke, ba sa daga musu kafa. Ana tabbatar da mutum yana sihiri, to ya san lahira rana a nan zai kwana, domin barinsu a ban kasa yana lalata kasa gaba ɗayanta. Babu wanda zai cikakken sihiri har sai ya bijire wa Allah maɗaukakin sarki, har sai ya gayyato shaidanu. Duk wanda zai gayyaci shaidan ya yi amfani da shaidanu wurin yin sihiri, babu malamin musuluncin da yake shakka akan wannan mutumin kafiri ne wanda ya fita daga musulunci. Wanda kadai Imamu Shafi'i ma ke gani shine wanda zai amfani da ganyayyaki ko wata abu makamantan waɗannan yin sihiri da su, amma in dai ya hada da aljani to ya fita a musulunci. Wannan shine ittifaqan. Dan haka wannan abun kuma a yau ya zama ruwan dare a cikin wannan al'umma. 'Yan siyasa suna yi saboda mulkinsu, 'yan kasuwa suna yi saboda kasuwansu, mata suna yi saboda haihuwa ko farin jini ko kasuwanci, mazaje suna yi don neman sa'a, kowa na yi. Na taɓa gwada wani abu lokacin da nake karatu a Kano. Ina zama galibi a gidan gaba motar haya, sai in tagga tiyari kambun da ake tukin mota na direbobi so da yawa, sai kaga rusheshen laya a jiki an ɗaure shi. Wallahi da wuya ka hau motar haya da ke gari zuwa gari, in dai ba ahlus sunna ba sai kaga wannan a motoci. To irin waɗannan abubuwan zaka tadda ashe har yanzu mutane suna yin su kenan. Duk inda aka samu mai sihiri, da gaske abin da yasa ake kashe shi shine yana lalata ƙasa ne gaba ɗaya. Laifinsa na farko ɗaukan haƙƙin Allah ya rataya a kan shi, ce ma Allah abinda kake yi zan yi, ba kai ne Ar-Razzaq ba mai azurtawa, to ni ma an zo zan azurta. Shi ne magana. Ba kai ne wanda kake karewa kake tsarewa ba, to ni ma an zo neman tsari a tare da ni, abinda kake yi zan yi. To ko ina ga ko gwamnatin tarayya ta gwada mu wannan sai ta ga bayanka. Ku kalli iPhone ku gani, ku kalli zazzaki ku gani. Saboda duk zagin sahabbai da suke ba a taɓa ɗaukan makami a kansu ba, sai da suka tashi za su yi gwamnati a cikin gwamnati, sai aka gwada musu akwai gwamnati ta gaskiya. To walillahi almasalul a'la, duk wanda ya tsokani Allah fada wallahi ba zai ci nasara. Sannan daga cikin sharrin al'amarin shine duk mutumin da ke tsafi yake sihiri yake ganin nasara, to alaman shi da Allah sun je nisan da jahannama ita ce asalin inda zai zauna a ciki. Saboda daga cikin alaman Allah na san mutum da rahama shine ya rinka saban Allah yana ganin matsala a cikin zunubin da yake yi. Wanda yake yin zunubi yana ganin rashin nasara, to alaman Allah na taɓa shi ne yana mai gargaɗin ka dawo ka bari ka gyara. Amma wanda ke yi yana ganin cin nasara, to da wahalan gaske ya samu kofar tuba da zai iya shiganta har ya koma zuwa ga Allah. ‘Yan uwa musulmi, wannan dangane da masu yin sihiri kashe su ake a shari'ar musulunci, kuma haka ya faru, haka ya faru har a zamanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sayyidina Umar ya kama mai sihiri a lokacinsa kuma ya kashe shi har lahira. Nana Hafsa Allah ya kare da a gare ta, tana da baiwa, da baiwar ta je ta mata sihiri kuma ya bayyana aka kama ta ta yi sihirin, kuma ta ba da umarni na shari'a kuma aka kashe ta har lahira. Saboda haka yana cikin aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna aikin Sayyidina Abu Bakar da Umar da Usman da Ali yana cikin sunna. Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajih. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna duk abin da Sayyidina Abu Bakar da Umar suka yi a bayan shi sunna ce wanda shi ya assasa ta. So dan haka wannan fa duk magana akan wanda ya koyi sihiri ne ko ya koyar da sihiri, to shi kuma wanda ya je wurin mai sihirin fa, wanda ta je ba fa dan ta gaskata ba, ka tashi ka je wurin ka zauna a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ata arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam riwaya ta farko kenan riwaya ta biyu yace man ata arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul lam tuqbal salatuhu 40 yawma duk wanda ya tashi ya je wurin dan boka ko dan bori al-arraf shine mai duba wanda zai buga kasa ko ya kalli sama ya zane ko ya ce in ga tafin hannunki kuma kamar yadda muka bala a baya wadannan su ne mafiya sharrin mutane a bankasa saboda duk wani zunubi da Allah bai so boka ya suna yin shi mushrikai ne su mazinata ne su ƴan liwaɗi ne su maciya kuɗin haramun ne su saboda ba wanda suke masu hiri kyauta ba wanda suke masu hiri kyauta kuma rashin yin su kyauta din nan shi ya nuna ma masu zuwa wurin su sun zama balidai daƙiƙai wawaye jahilai saboda inda suna azurtawa da kansu za su azurta baki ba me yasa ba za su yi muku kyauta ba ku masu zuwa wurin su ba ku da kuke nan duk wanda ke ji na ke zuwa wurin su me yasa ba su yi kyauta kina tsammanin su fi san ki fiye da yadda suke san kansu ne me yasa ƴaƴansu a walakance me yasa da kuɗaɗenku ne suke gyara ƙashin miyansu me yasa su ba su zama kun faya kun ba su azurta kansu su ji daɗi wallahi sun fi kusan su ji daɗin abin da kuke kai musu to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya je wurin al-arraf dan duba ban ga abu kaza na wa ba an dauke mu a gidan biki ana ta rikici ban ga gwal dina ba an dauke mun gwal aje a duba mana yace ai ko yana nan a tsakani sai dai wanda ta dauka ta kusa ce sai an yi da gaske al-arraf kina ina so zan fara kasuwanci a ga wani duhu nan bari ya dan wuce ki kara wata ɗaya ko ki rage wata ɗaya duk ana wannan ko si at-tanjim shine su kalli tauraro ce tauraro kaza ina ya fito kudu ko arewa to kar kai tafiyan nan ba nasara shi ilmu tanjim ilimin taurari kala biyu ne kala na farko akwai wanda ya halarta shi ne na sanin yanayi idan tauraro kaza yana wuri kaza to gabas alƙibla yana wuri kaza wannan babu laifi a musulunci halastaccen ilimi ne kuma shi ba iddi'aul ghaib bane ba da'awan mutum ya san gaibi bane a'a abu ne na tajriba kamar ƴan weda focus da kuke gani a gidan TV sai ana tsammanin zafi zai kai kilo kaza a gari kaza sannan za a iya samun ruwa a wuri kaza sai wannan shine hasashe saboda Allah da ya bada ilimi na tajriba da suke amfani da shi wannan ba gaibu bane amma duk wanda zai ce idan tauraro kaza ya tsaya wuri kaza za a samu tuwon sarakuna ko za a samu fari to wannan shine wanda musulunci ya haramta to duk wanda ya tashi ya je wurin irin waɗannan mutane wanda za su duba ko su buga ƙasa ko su kalli sama ko su kalli tauraro su ce ai sun san abu kaza wannan abun fake an sa miki hannu wance da kika ga kaza to suna ina kika zo duniya inda wani zai iya sa miki hannu da baki haƙora 32 ba wallahi saboda ba wani ɗan adam a ban kasa da bai da maki babu shi duk wani mutum da ka sani da ya taso ya kai wani matsayi to yana da makiya ko ya sani ko kar ya sani ko a fili ko a ɓoye yana da waɗanda suke ƙinsa ragas tsiyayya ta asali to kuma ba za ka iya kuɓuta daga wannan ba sai dai ka koma zuwa ga Allah ka nemi ya tsare ka to shi yasa wannan shine abu na farko kahin kuma shine boka mai ƙulumboto wanda zai ce a yanka kaza kaza ku ga kaza an soka mata allura 101 a jikinta an bizne ta yaro ya fito zai je islamiya an tsare shi an kwakula idanuwansa guda biyu duk boka yake sa wannan duk boka yake sa wannan a yanke gaba kaza an je makabarta an tona kabari an datsa wuri kaza wani ya mutu ka dauke shi daga asibiti ba a ga gaba kaza ba a jikin shi duk su ke irin wannan ayyu to wannan shine kahin za ka tsaya takara eh to za a tona rami a rufe jaki da ran shi sai a rufe sai ku yi mitin a saman gurin a tabbatar an bizne an komai ku gayyato wani a yi taro da shi a wurin yanda aka rufe jakin nan kun rufe shi ke da ana yin wani har gobe kullun jama'a yi suke ƙara yawa ma suke tun ana yi a ɓoye yanzu har ya zo ana yi a sadari ko a unguwa kaga an yi wani bakon fuska a unguwa ko wanda da yana unguwar kaga mata na cincirindo a wurin nan talakawan su da masu kudin su kuma ka je wurin kaga ba littafi aka sa ana koyarwa ba ba wata haja aka bude na kasuwa ana sai da dan kunni da sauransu ba to ka tabbata hakika boka ne a wurin haka in kaga wani daji mai sarkakiyan shiga kaga bota mai tsada kaga macen da fatan jikinta ya nuna tana cikin hutu amma tana keta daji da karkara tana shiga ta fada can ta fita nan ta je bin boka ne kuma galibin su ba sa ma mata abin da suke so sai sun yi fasikanci da su ko su hana ki sallan juma'a ko su ce ki rubuta kaza da jinin haila ko a taka qur'ani qala alam aqul laka anan sauran 30 din anan sai a karanta san da rana za ta fadi san da kafan shedan ya fito ke to duk wanda yayi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku fada mishi ya kafurce mu abinda ni aka saukar mun shine alqur'ani a wani wurin yace ku gaya mishi Allah yace a fada mai ba ruwan shi da sallar sa na kwana 40 in bai yi ba total kafurci kenan gaba daya un kuma yayi Allah zai karba dan haka zai je lahira ya ga akwai bashin sallah na kwana 40 17 so 40 sallolin da ya baki haka za a je ran alkiyama ba ka a ma'aunin ki gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa awwalu ma yuhasabu bihi an-nasu yawm al-qiyamati as-salah abu na farko da za a fara hisabi akan sa ran alkiyama yace sallah ce ita za a fara daukowa Allah ya ce ku kyale sadakanta ku kyale wani zumuncinta wani taimakonta wani tausayinta wani kazawar duk ku rabu da shi ku dauko min sallah ku sa ta a ma'auni da ita nake gane mutanen kirki inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar dan duk wanda ya salla a duniya to ba fasiki bane shi sai ta dauko sallah a auna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sallah ke kyau duk abin da zai biyo baya ne sauki ne Allah zai yafe shi saboda in dai sallah ta yi kyau to bata barki kin halaka ba sannan yace idan ko sallah ta samu matsala to wallahi ko me mutun yayi wa qadimna ila ma amilu ne min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ce za a zo da jibjin ayyukan kwarai na wasu bayi amma a ƙarshe sai zan to kura abun korewa ba za su mori aikin ba sun lalata shi kin je kasuwan kawo jiya kin siyo tantabashi kin kaza manja danki ma sai kin ce bude in gani ba dai dan duri bane ko baka taba bakin ba wai danki samu mai kyau komai naki fori da kika gama kawai sai yaro ya zo wucewa da kwalban fiya sai digo daya tas a ciki zaki ci wannan miyar ba zaki ci ba to kamar haka kwatankwacin sihiri da shirka da bid'a suke lalata ayyukan mutane to wannan abu ne dai wanda ko shakka babu a musulunci wanda ke sihiri idan ana shari'ar musulunci kashe shi ake halahira saboda su ne wanda suke hana tauhidi ya zauna shi kuma Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya halicci mutane dan bauta su kuma suna dauke bautan daga gare shi zuwa ga saban shi duk laifin da kuka gani ana yi a duniya masu sihiri suna da hannu a ciki duk wani zunubi da kuka ga ana yi mai girma a duniya ku rubuta ku ajiye in kun bi diddigin sa sai kun ga masu sihiri suna da hannu a cikin sa ki sa mishi a ruwan wanka ki sa mishi abinci ki hayaki da shi ya zo ya shaka ki aje inda zai tsallaka duk ki gama ke ma ki tsallaka jahannama sai ne ku riban nawa kika ci kin gama gaba ɗaya kuma Allah ya ce a saki a wuta to me kika ci nasara nan muke unguwar dosa wancan magabacin ta kusa da albayan da yawa kusan sa abin da ya faru shekara ɗaya ko biyu a wurin mace ce ta zo da motar ta mai tsada da saurayi a gaban motar wurin ɗaya da wani abu na dare tana zuwa ta yi fakin ba ta kashe motar ba shi ya sauka ya je ya tona yana cikin tona kabari mai gadin wurin mai gadin makabarta yana cikin ɗaki sai ƙarfin hali kawai danno mai hasken tocila ya ce waye sai fita a guji sai dai yana mace tana ce mai zo mu tafi kawai zo mu je wanda ta kai irin wannan jin daɗin a rayuwa mai tarasa ne ya ce mai gadin ya faɗa ya ce jip ce babba in ta kama mu kira shi ne ya zo yi muku bayani mun san shi za mu kira shi nan nan unguwar dosa wannan abin ya faru ta ce mu tafi suna tafiya ce naje na haska kabarin ya nuna a bidiyon wanda suka gani sun gani ni ya gani bakin mashi ke makin gani ko masha Allah naji dadi da na samu shaida mashi ne kibiya baka irin an kona ta a wuta sannan aka samu bakar kunama aka huda sannan aka huda laya shine sai aka bude kabari aka soka aka rufe da ya dauko ya yanka layan ya bude da rubutun Hausa ma akai Allah ka rabe ka raba hajiya wance da alhaji wani kamar yadda ka raba ma'abocin kabarin nan da rayuwarsa to mukaddara Allah ya raba alhaji wani da hajiya wance abinda suka tsole miki idan da shi ma an dauka duk an baki ba shikenan ba rayuwarsu ma a kwace rayuwarsu a kara miki akan naki karshe me zai faru mutuwa zaki mutuwa zaki hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Musa alaihi salam sanda Allah ya turo mala'ikan mutuwa dauki rayuwarsa annabi Musa bai gane mala'ikan mutuwa bane da ya ga ransa zai dauka yayi masa wani irin bugu har sai da ya fasa masa ido hadisi ne ingantacce daga Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ikan mutuwa ya koma ya ce ya Allah ka tura nurin mutumin da baya kaunan mutuwa Allah ta'ala ya umurci idansa ya koma yanda yake sai ya ce annabi Musa ka koma ka ce da shi me yake so a kara masa na rayuwa ya samu wata dabba tunkiya kamar tunkiya ko akuya irin da dabbobinmu na gida haka Allah ya faɗa ya ce ka ce da shi ya ɗaura hannunsa a jikin dabban duk adadin gashin da hannunsa ya taɓa mun ƙara mishi rayuwa adadin wannan gashin ya zauna ya sha zamansa a duniya ji daɗi da ya dawo ya faɗa ma annabi Musa alaihi salam ya ce ni mala'ikan mutuwa ne Allah ya aiko ni in ɗauki ranka ga abin da ya faru da ni da kai a farkon lokaci amma Allah ya ce in sanar da kai ka samu dabba ka taɓa bayanta duk iya adadin gashin da ka taɓa na jikinta to an ƙara maka adadin wannan shekaru wai abin da ya rake ce ma malala gashin tunkiya an baka su shine annabi Musa ya ce da shi sai kuma mene idan suka ƙare ya ce wallahi ranka ne kuma sai na ɗauke shi lokaci zai sai ya ce walakin na la'an ya ce to a yanzu ne kawai ɗauke ni ta furin Allah ai wanda za ni wurin shi ba abin ki ba sai aka ɗauki ran annabi Musa alaihi salam wanda Allah sallallahu alaihi ya faɗi wannan ingantaccen hadisi to kin ce Allah ya raba su Allah ya kaza Allah ya kaza Allah kuma ya raba su an ɗauki rayuwarsa an baki idan aka barki da wani abu da ake ce ma yau da gobe kina duniyar sai kin burin ki mutu na rantsai da Allah ƙarfinki zai ƙare komai da kike ji sai ya tafi abinci da kike taunawa sai ya zo kina tauna naman kaza kamar kina tauna tawul din wankan yarinyarki babu appetite a bakinki wa man nu'ammirhu lunakisu fil khalq in dai Allah ya raya ka to sai ya rage to abin da yafi dacewa shine Allah ya rage ka kana mai biyayya ba mai sako ba idan ya zanto cewa Allah ya raba ka da wani abu na rayuwa amma ya barka da imani ya barka da bauta to wallahi ka ci nasara nasarar da ma kila har gara a ce a haka kake fiye da wancan wanda kai ka fi so saboda kila da an barka da can da baka biyayya yanda yake Abdullahi bin Zubair bin Al-Awwam ɗanɗan na na Asma wanda mun sha kawo maganarsa a nan yana da ɗanɗansa Az-Zubair bin Al-Awwam yana cikin da aka yi masa albishir da aljanna to jikansa Abdullahi ya haihu sai ya ɗauki ɗansa je ziyara da shi gidan ƴan uwa suna shiga yaro ne karami sai ya fita ya shiga barga inda ake kiwon dawakai yaron na shiga sai doki ya sa kansa ya bugi yaron a kirji nan take yaro fa yana faɗi sai ya rasu aka zo sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun zo zumunci mun tadda jaraba shine nan aka shirya yaro ya ce ba sai an koma gida ba a yi jana'izansa an da aka je wurin haka kabarin yaron shi mahaifinsa Abdullahi bin Zubair bin Al-Awwam yana cikin wanda suke haka kabarin sai abun haƙin ya ji masa ciwo a kafa sai rashin lafiya ta kama shi al'akila wanda ya kuke ce ma tetanus nan da nan kafa kunkumi da Hausa ko sai kafan ta fara kumbura ciwon yana cin jikinta ganin haka aka ce a kira likitoci irin nasu na wannan lokaci suna zuwa ya za a yi batun magani suka ce ba taɓa cin karo da irin wannan rashin lafiyan ba san maganin shi ba su san shi ba aka yi aka suka ce wallahi ba su masaniya a kan shi me shawaran ku suka ce shawaran mu ɗaya ne yanda ciwon ke ciwo kafan shi zai zo ya ci jiki gaba ɗaya a kintaci wani gaba daga kafan shi kafin ciwon ya iso a yanke shi suna ga shi ne sauki rai ya kubuta a farko ya ce awa ghaira zalik ba ku da wata hanya in ba wannan ba suka ce wallahi ta kaɗai muka sani sai ce to shi kenan ya dogara ga Allah a yanke kafa da aka zo za a yanke kafan sai suka kawo mishi wani ruwa a cikin ƙwarya suka ce ka sha wannan ya karɓa sai ce menene a ciki suka ce giya ne giya e me za a yi da suka ce ka sha saboda muna buƙatar hankalinka ya ɗauke ta yanda ba zai yi a yanke wannan kafan kana cikin hankalinka ba sanda za ka da cikin hankalinka sai ka ji da jinya kun san me ya ce musu sai ce mu mutane ne wanda ba mu neman yardan Allah ta hanyar saban Allah ku karɓi giyanku haramun ne a addini na zan nemi taimakon Allah ku yanke ƙafa ku dai shi ne sai ya zauna ana yanke ƙafan ne yana istirja'i yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi haka aka yanke ƙafansa to sai da aka gama a ƙarshe za ku ji dalilin da yasa na kawo muku kissa da aka yanke ƙafan sai ya dafa hannuwan sai ya ja jikinsa sai ya jingina da abin da ke bayansa sai ce a miƙo mishi ƙafan da aka cire ya gani sai aka miƙo mishi da ya kalli ƙafan sannan ne sai ƙwallaye zubo a idan shi har aka cire ƙafan bai kuka ba sai da ya kalli ƙafan sai ƙwallaye suka zubo a idan shi sai ya girgiza ƙafan ya ce wallahi ba na baƙin cikin rabuwa da ke don na san za mu haɗu ranar alkiyama ya ce na rantse da girman Allah ban taɓa amfani da ke na taka na je inda Allah bai so ba don haka na san za mu haɗu kun ji mutanen kirki ko ya ce ban taɓa amfani da ke na je inda Allah bai so ba don haka na san za mu haɗu sai fara wani baiti na larabci yana cewa me zan ce da Ubangiji in ban da ummata godiya ya bani ƴaƴa huɗu dan ya karɓi ɗaya ya banni da uku ai har yanzu godiya ne tsakanina da shi yana nufin hannuwansa biyu na nan zai amfani da su kafarsa ɗaya tana nan to wannan su ne fa mutanen kirki kuma Allah ya ba shi wannan ƙarfin imani ne sakamakon biyayyar shi ga Allah wallahi da yana saba mu Allah ina tabbatar muku ba zai ci nasara akan wannan dan haka babban abin da wannan aya ta karantar da mu ƴan uwa musulmi malamai sun cire fa'idoji kusan guda goma sha wani abu ƙarƙashin wannan aya na farkonsu suka ce yana daga cikin abin da muka fahimta a wannan aya cewa sihiri yana daga cikin ayyukan shaidanu saboda Allah ta'ala ce ma tatlu shayatin sai ya tabbatar da duk wanda zai sihiri da shaidan ake amfani dan adam din da ya je ya yi sihiri ya zama shaidanin mutum shi ma shayatinal insi wal jin Allah ka tsare mana imanin sannan na biyu suka ce sihiri a to asalin su kuma shaidanu din nan sun kasance suna zuwa masu sihiri tun a zamanin Annabi Suleiman suna zuwa wurin Annabi Suleiman din kansa sukan zo wurinsa su nemi asalin wato goyen baya kuma Annabi Suleiman baya karɓan goyen bayan su a nan sai ke fahimci ashe zai iya wata ta zo ta ziga ki ta ce miki ko dai za a gwada ka zani kin san kuma matsalan ku ƴan izala ne akwai taurin kai amma mu muna gada za a dan gwada ka zani kin sha mamaki a dan hada biyu mana ai gida biyu maganin gobara taimako ne to wallahi gara musibar da za a rufe ki a kabari akan a cewa an kanki kin je gidan boka wallahi ki tafi kabarin ki da imani ya fi miki akan ki je ki salwantar da imanin da kika dade kina rainan shi kina tarairayin shi ki yi hakuri duk abin da kike gani Allah zai bada mafita a cikin sa ba abin da yafi karfin Allah na uku suka ce shine a asalin wato ayyukan shaidanu yana daga cikin abin da din Yahudawa shine suna sihiri kenan duk wanda zai sihiri yana koyi da su sannan suka ce abu na hudu shine Annabi Suleiman alaihi salam da suka nemi ya biye musu bai biye musu ba dan Allah ya ce wa ma kafara Suleiman Annabi Suleiman bai aikin sihiri na kafirci ba kenan ke ma duk wanda ya zo miki haƙƙi shine ki bijire kakki karba kakki karba ki tsaya akan imani kamar yanda kissan wannan Abla ibn Zubayr bin al-Awwam ya nuna mana sannan kuma mun fahimta a cikin wannan aya shine koyan sihiri da koyar da shi kafirci ne domin abin da ayan ta nuna a fili shine yin sihiri kafirci ne babba, mun sa akwai kafirci karami ko kaman yin riya, wanda wannan duk ba ka fitar da mutum daga musulunci, sai dai laifi ne. Amma yin sihiri shi babban ne, ogan ne. Idan ana shari'ar musulunci an san wane na sihiri, da yaransu an gaya ma liman zai ce a ba namu ba ne, sai dai ku kai shi sabon tasha, kuma makabartan musulmi ba za a shigar da shi ba. In ko su ma ba su yarda a sa musu ba, to sai dai a samu wani wurin da ba makabarta ba a rufe shi, su karata can shi da Allah ranar alkiyama. Allah ka tsare mana imanin. Allah ta'ala ya faɗi wannan da yake nuna cewa abin da suka yi kafirci ne, ce walakinna shayatina kafaru, sai dai shaidanu ne suka kafirce. Yu'allimuna an-nasa sihra, saboda suna sanar da mutane abin da yake na sihiri. Sannan yana daga cikin abin da zamu fahimta ayan kuma ake jawo hankalinmu shine Allah ya sauƙaƙe hanyar yin laifi. Hanyoyin saban Allah suna da sauƙi, suna da sauƙi. Shi yasa kullum ba ki ƙoƙarin tanajin ma kanki imani, to zai sauƙi a janye ki je saban Allah. Saboda gashi nan da nan Allah ta'ala cewa unzila alal malakaini bibabila harut wa marut, yanzu hakkan da ake yi za ka yi ta ganin signboard ɗin bokaye da wanda suke ɓoyewa mai addu'a da kun faye kun, yanzu baikin titin nan da ake yi hanyar zariya, in ka kama hanyar zariya da ka je kwanan jaji za ka ga wani signboard na manta mai suka rubuta a farkon shi, ko ɗan wali ko wane ne mai addu'a da kun faye kun. Gidan shi shi kaɗai ne a wurin, ba gida gaba ba gida baya, ba wutar lantarki a tsakiyar daji, ko sallan jam'i baya yi kenan. Amma kuma shi ne zai addu'a Allah ya karɓa, da wani dalili Allah zai karɓa. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah yana karɓa daga masu tsoron Allah ne, ba fasikan mutane. Abu na bakwai, ayan ta koyar da mu cewa ya zama wajibi akan kowane mutum ya yi nasiha ga mutane idan ya ga za su yi ɓanna. Domin Annabi Sulaiman alaihi salam ya rinka faɗa, kuma ayan mun fahimci cewa sun ce da su innama nahnu fitnatun fala takfur, in ka ga mutane za su yi ɓanna ka gaya musu Allah baya su. Idan sun daina shi kenan sun tsira, in ba su daina ba kun je gaban Allah kai ka tsira, ko da su ba su tsira ba, nuzuran ce dama au nuzura, ko ka gargaɗi mutane su bari, ko kuma kai ka samu excuse a wurin Allah, in an je ya Allah na faɗa musu ku fa kun yi a'a, to kai ka gama ku kuma za mu karata da su, dama haka suke. Wa ma alaika illa albalagh, ka gaya ma mutane abinda ka ga ba shi da kyau, ko da ko wannan abinda za ka faɗa zai janyo mutane su ji haushinka ko su ji babu daɗi. Ita gaskiya in ta zo ana faɗin ta ne, za su baka ko za su hana ka ba matsala ba ce, abinda Allah ya baka ya fi wanda mutane za su baka. Sannan daga ciki mun fahimci cewa daga cikin dalilai manyan zunubai shi na dalilai shi ne sihiri yana yin tasiri amma da izinin Allah. Sihirin nan ma'anarsa shi ne wani tasiri ɓoyayye, ba a ganin shi a zahiri sai dai a ga tasirinsa, sai dai a ga tasirinsa. Daga cikin wanda aka fi shi ne raba masoya biyu, ko haɗa soyayya da wanda ake ƙi, duk ana yin sihiri a kansu. Raba tsakanin miji da mata, ko sa musu soyayyan da ba sa su nufin soyayyan kuma dole su yi ta. To duk irin waɗannan idan mutum ya yi ya saɓa ma Allah, kuma alhaki yana wuyansa. Mun fahimta ƴan'uwa musulmi cewa yana daga cikin ikon Allah ɗaukin sarki, ikonsa yana sama da dukkan sababi. Ko mutum ya yi abu sai Allah ya so abin ya faru, duk yanda mutum zai yi sai in Allah ya so. To daga cikin hanyoyi na kariya daga sihiri akwai abubuwa aƙalla guda biyu zuwa uku. Na farkonsu umuman shi ne ya zamto ki kiyaye dukkan abin da yake tauhidi ne na Allah. Duk wani abu da yake haƙƙin Allah ne ke ƙoƙari ki ba Allah haƙƙin shi, da daɗi ko ba daɗi. Saboda matakin farko da zai sa Allah ya taimake ki shi ne idan ba matsala tsakaninki da Allah ɗin. Idan ya zamana kina da matsala tsakaninki da Allah, to Allah zai bar ki da iyawanki kuma za su rinjaye ki. Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu faɗin wala takilni ila nafsi tarfata ain, Allah kakka banni da iyawana ko da kaina daidai da kiftawan ido, domin duk wanda Allah ya bar shi da kansa daidai da kiftawan ido zai halaka. Wannan shi ne abu na farko. Abu na biyu shine riko da azkar, addu'o'i na neman kariya, musamman addu'ar safiya da maraice, yana nan a cikin Hisnul Muslim. Mun karanta sharhin shi a wancan masallacin, da na yi tunanin tafsirin Ramadan da ku muka yi shi, saboda ba wanda ya kamata a rinka sa musu littattafan addu'o'i da yawa kaman mata saboda su suka fi raunin da boka yake daukan su to wasun su rashin sani ne ba su san ma yanda za su roki Allah ba san yanda ake roƙon shi ba san yanda za su nemo biyan bukatunsu ba to kuma dama ya kamata in ka kwace ma makahu abin nan sai ka bashi ne sanda sai ka bashi dan jagora to akwai waɗannan akwai addu'a min alkitabi wa sunna duk kusan bukatun da kike nema a duniya wanda Allah sallallahu alaihi wasallam da harshen shi koyar da ke waɗannan yana cikin littafin so dai na taba ganin littafin ban ƙara ganin shi ba shi yasa da na so mu sa a majalisi yanzu kuma na nayi shiru in Allah ya sa an same shi na ga za mu sa shi ko da a karatu ranar juma'a a samu masa wurin da zai shiga to kenan ga yawan addu'o'i na safiya da maraice na shiga gida da fita musamman bayan sallar magariba ki rinka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so goma in kika karanta wannan bayan magariba tsafi ko canfi ko sikiri ba zai taba shiga jikinki ba daga cikin hanyoyin kariya ki rinka zama da alola ko kina cikin tsarki ko baki cikin tsarki ki rinka yawan yin alola malamai sun ce inda alola a jikin mutum sihiri bai iya shiga jikinsa lokacin da yake cikin alola shi yasa ki yi kokari ki rinka yin alola su da yawan lokaci sannan addu'an kwanciya bacci da farkawa wata da wani irin mummunan hamma take bacci sai dai iPhone din ta bata kasan hulo ita kuma ta yamma ko gabas ba za ta iya kallo an dinga tashin ta kenan yanda ka san jakin gona a biginan ta juya ta tana nishi an fari sallah rana ta fito in ka ga ta tashi da wuri to rana akwai jarabawa ko dakta wani zai rufe kofa bakwai da rabi na lakca ba za ta samu lakca ba to Abuja za ta tashi ko kuma yau ne ranar auren wance to aiko wannan kan su ne kirjin biki tun kan asubahi ma ta gama wanka wannan ba daidai ba ne kar ki zama gafalalliya in kika zama cikin gafalallu wallahi duk inda aka zo bugu ɗaya za a yi a gama da ki amma kina da ƙarfin imani kina da kiyaye addu'o'i da sunnar Allah sallallahu alaihi wa sallam nan gani nan bari ba wanda zai iya cutar da ke in kin ga an cutar da ke to zai ɗaukaka darajar ki domin yana daga cikin sharri da illan sihiri yana cutarwa malamai suka ce yana sa ciwo yana ma kifa har lahira amma Annabi sallallahu alaihi wa sallam sihiri kuma ya kama shi wanda Allah ta'ala dalilin saukar da kula audi bi rabbil falak da kula audi bi rabbin nas aka karya sihirin da shi to ki rinka kama su kul a'udhu bi rabbil falak musamman ta zamto abun karantawan ki a mafi yawan lokutan ki zai wahala wani ya miki sihiri ya kama ki kina yawan karanta ta shi yasa malam Jafar Mahmud Adam yake cewa falaki da nasi maganin yan tsurku karanta suka huta kun fahimci maganar ku kuma wannan gaskiya ne to da haka ya fi yankuwa musulmi babba abin da ke jan mutum zuwa ga zunubai na sihiri ko ba shi ba biye masar rai ne ko kwaɗayin abin duniya kun gane ku ko kuma shubuha ko shahwa a sa maka san rai komai ko me zai faru kai dai ka samu ba fa komai ne kika samu yake zama alkhairi a banga ka ba akwai abin da kike ta hankoran ki samu wallahi kin samu halaka mutum zai akwai abin da Allah bai baki ba kina jin damuwa wallahi rasa shi shine alkhairi sai an je lahira zaki fahimci wannan ku gane Allah bai taba yin abin da ba hikima a cikin sa ba duk yanda rayuwa ta zo ku dauke ta a yanda ta zo ku yi hakuri ku nemi Allah mafita a cikin abin da bai muku dadi ba ku nemi kariyan Allah da nasarar sa a cikin abin da ranku yake so magabata sun kasance duk abin da suke so to Allah suke ba ajiyan wannan abu kun fahimci magana duk abin da kake so sai ka mai da shi ga Allah ya ce da ne haihuwa Allah ya baki Allah tsare min shi da tsarewar kai ta masa addu'a kin ba Allah ajiyan shi kuma za ki sha mamaki dukiya ce yi sadaka da wani abu a cikinta roki Allah ya masauran albarka za ki sha mamaki da yawan mutanen da kuka suna taimakon mutane ba su ne suka fi kowa wadata ba galibin mawadata marowata ne amma tsarkin Allah ya baka zuciya to ya taimake ka wannan abin da kike hangen a hannunsu sai Allah ya baki kuma sai ya rufe miki kofofin alkhairi to me amfanin ki kuma kin muta an dauki yadin da bai wuce 2000 ba an rufe ki da shi kin bar ma dudin arziki a baya me kika yi da su me suka amfane ki da shi anan garin akwai mutumin da ya rasu yana ɗaya daga cikin unguwannin da manyan masu kuɗi suke a garin nan ba za mu ambaci wuri ba hadarin mota ya rasu wallahi alazim da aka shigo da gawar shi gidan matarsa cewa tai ba za a bata masa gida da jini ba a wuce da shi boys quarter a kai shi BQ a wanke shi haka aka kai shi jini na zuba har aka gama wankin aka kai shi kabari jini na zuba a jikin shi kwana biyu da rasuwan shi ƴan uwansa da suke gidan ta kira su ce duk su kwashe kayan su bar mata gida ba nasu bane yanzu kannin shi da ya dauko ya riko yana kaza yana taimaka musu duk ta kore su yana tabbatar muku yanzu ita ma ta tafi inda ya tafi to sai mene sai mene ba abin da ya saura saboda haka ya jama'a mu ji tsoron Allah mu kuma bi Allah da takawa duk alkhairi Allah ya tara shi a cikin biyayya gare shi duk sharri da fitina Allah ya sa shi a cikin sabon Allah in kin ga kina iya bin Allah alaman alkhairi yana tare da ki in kin ga kina sabon Allah to alaman fa Allah ya fushi da mutum ne Allah ta'ala ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon biye mata ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ku yi haƙuri ina da uzuri mai ƙarfi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya a lada wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya fi mana yaushe za mu rufe asusun marayu aka ci na'am yaushe aka sa ustaz gobe ko to insha Allah daga gobe ina so in ji abinda aka tara akwai kayayyakin da aka kawo mu faɗa ba gobe da za mu haɗa sai mu faɗe su insha Allah Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi kuma ya kaddara mana samun dacewa da daren Lailatul Qadari abinda muke na laifuka Allah ka yafe mana ka ba mu ikon tuba abinda muke na daidai Allah ka taimake mu akan su ka dauki rayuwar mu akan su wanda suka mutu a cikin musulmi Allah ka gafarta musu wanda suke raye Allah ka